Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azzam. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu yi waiwaye ne wanda masu iya magana kan ce a dan tafiya. Kimanin shekara ɗaya kenan muka faro wannan tafiyar. Dalilin da yasa muka ga mahimmancin duba wasu mahimman batutuwa da muka tattauna tun farkon shirin. Idan mai sauraro bai manta ba, a shirin yanayi da muhalli na farko, mun karɓi bakuncin Farfesa Adamu Idris Tanko, masanin kimiyyar ƙasa kuma malami a Jami'ar Bayero, wanda yayi kokarin yin bayani a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi.
Muhalli shine duk wani guri da dan adam zai rayu a kai, wannan shine muhalli na shi dan adam. Amarin tsamamar yanayi gaskiya yana da ɗan tsayi wajen fahimtarsa, amma yanzu a ɗauka cewa dan adam ya saba samun yanayi na misali zafi, wani akwai ma'auninsa, ka ɗauka cewa a muhalli kaza akan sami yanayin zafi mai kama da Celsius, ka ɗauka 25 sali, mu ɗauka watan 5, ana ganin yanayin guri baya wuce ma'auni 35 a guri. Shekara da shekaru iyaye da kakanni sai aka zo aka shiga wani yanayi da za a rika samu ya haura 35. To kaga wannan ya nuna cewa an samu canji daga abin da aka saba samu, an samu dumama na yanayi.
A wannan shirin dai mun karɓi bakuncin Awwal Umar Usman, ma'aikacin hukumar da take kiyaye furen ruwar hamada wanda aka sani da Great Green Wall. Kuma ya yi bayani game da sinadarin carbon wanda masana suke bayanin mahimmancinsa wajen tsaftace iskar da ɗan adam yake shaka.
A neman makamashi na sarrafa abubuwa shi ne ake jawo carbon dioxide ɗin yake yin yawa a cikin wannan muhallin da muke rayuwa. Tun kansu waɗannan bishiyoyin da kuke gani da ciyawa da duk waɗannan suna da amfani na wani abu da ake cewa carbon. Carbon ɗin na iska storing ɗin shi shi ne yake iya taimakawa duk waɗannan abubuwan su ya cinye su. A bishiya za ki iya samu yawan bishiyoyi yana iya canza yanayin daidai gurin da suka fi yawa, saboda duk abin da kasu daga cikin ƙasa ko za a ƙona a cikin yanayi na hayaƙi in ya wuce bishiyar nan Allah da za ta.
Matsalar sauyin yanayi bai tsaya a kan yanayin kawai ba, domin ƙwararru sun daɗe suna bayanin illar da ke tattare da sauyin yanayi wanda suka danganta da wasu cututtuka da ke addabar al'umma, kamar yadda Dr. Ibrahim Kana, babban likita a ma'aikatar lafiya ta Abuja, ya jaddada mana a shirin namu na farko.
Kuma abinda a turanci ake kira desertification, irin wannan yanayi ta iya kawo rashin ruwa, wato ruwan sama kenan, itatuwa ba sa tsura, sannan ta Nahiyar ta Afirka, abinda ya kama daga Nijar, Burkina har ta kawo zuwa Najeriya, wato zuwa Sokoto, Borno, Zamfara. Nan abinda ke faruwa shi ne abin da ke kira desert encroachment, babu ruwan sama,
wato kwararowar hamada,
barai da gaske. Rashin ruwan sama, ita ta ba su ruwa, rashin ruwan nan yana iya haifar da cututtuka da ke dangantacce da rashin ruwa.
A tsakiyar annobar coronavirus wacce ta addabi al'ummar duniya tun ƙarshen shekara ta 2019, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin duniya baki ɗaya a kawo yanzu, kuma ta tilasta wa ƙasashen duniya taƙaita zirga-zirga, lamarin da masana da ƙwararru a wannan fanni suke gani ya inganta iskar da ake shaƙa. Dr. Abdulhamid Muhammad, ƙwararren likita ne a Amurka wanda muka karɓi baƙuncinsa a wannan lokaci, haka.
Wannan wani dan cigaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli, sannan za mu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na gyaruwar al'amura game da gurbata muhalli. Amma tambayar da za a yi a nan shi ne, wannan cigaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya rugu ainihin cigaba a haka bayan mutane sun dawo?
Gyara kayanka aka ce bai zama sauki muraba ba. Umar Salih Anka, ɗan rajin kare muhalli na Najeriya, ya yi jan hankali ne ga al'umma a game da abubuwan da ya kamata su sarara.
Ko dam da kake gani yana yawan fashewa, wannan sakamakon wasu al'amura ne da ɗan adam yake yi, kuma wannan ma ba karamar annoba ba ce. Kar mu ce wai lalle tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare. Ita ambaliya ma idan ta zo za ka ga saboda an tace ta hanyoyin ruwan, saboda san zuciya maimakon abu hanyoyi a karkasa gona, wannan ta noman rani ce, wannan kuma ta noman damina. Ya kamata dai mu sake wa kanmu fada, mu san cewar wannan abun ba ya zo haka kawai ba ne, dole mu ne muka taimaka wannan abu ya faru. Ya kamata mu san cewar duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba, ko kuma kake ganin kafi karfin shi, to yanzu lokaci ya nuna maka cewa yafi karfin ka. Kuma dole ne a sake duba rayuwar nan, idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba. Ba ma fata.
To mai sauraro, anan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli da wannan mako. A makon gobe idan Allah ya yarda za mu kora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.